sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gomel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu ba mu kanan labarai
Yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yanki buƙatar ƴan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a Yan Republican a majalisar wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da suke so yan Republican din su bayar da bahasi a binciken da ake ne yiwuwar tsige Trump. Haka kuma ra'ayi cewa jiya asabar shugaban Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 da zagayewar ranar da aka kayar da katangar Berlin.
To a Nigeria za ku ji rahoto bisa ga la'akari da cewar kudin da za a biya bashi a kasafin kudin shekara mai zuwa yayi kusan daidai da abin da aka kasafta za a yi wa Nigeria muhammad ayyukan da biyan basussuka sannan kuma a jamhuriyar Niger za ku ji cewar shugaban kasar Isuwo Muhammadu zai kai ziyara zuwa birnin Difa yankin da ke fama da hare-haren Boko Haram muna kuma tafe da rahoto daga jihar Taraba inda za ku ji cewa an kaddamar da bincike game da shirin ciyar da daliban makarantun primary da gwamnatin tarayya ta kirkiro sannan kuma Muhammad Hafiz Baballe na tafe da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama dan jin yadda duniya ta wani
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya Yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong suka yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke buƙatar ƴan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya fado daga wani gini bayan da ƴan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen Jiya Asabar an ci gaba da kunna kendir tare da yin addu'o'i domin makokin mutuwar Cho Tislock mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyya da fasaha ta Hong Kong wanda ya mutu a asibitin Kowloon ranar Juma'a kwanaki hudu bayan da ya fado daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar Kowloon din Yan sanda dai sun yi ta kokarin kawar da masu zanga-zanga daga yankin suka yi ta harba barkonon tsohuwa an yi imanin Cho shi kadai ne ya rasa ransa daga ciwon da ya ji a lokacin arangama da yan sanda cikin watanni biyar yayin da masu zanga-zangar ke neman a kafa gwamnatin demokaradiyya da kuma samar da gyara aikin yan sanda Yan Republican a majalisar wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su yan Republican din suke son su bayar da bahasi a binciken da majalisar take karkashin jagorancin yan Democrat na yiwuwar tsige Trump kuma sunayen sun hada da dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kuma mai kwarmatan nan wanda aka sake sunansa wanda wato zarge-zargen da yayi ne Ummul Aba'isin binciken babban dan jam'iyyar Republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri Devin Nunes ya tura sunayen ajiya Asabar maciya man din kwamitin Adenship wanda da wuya ya amince da sunayen duka masu bincike za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa tambayoyi mashaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri Ship ya ce an shirya wasu shaidu daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka za su bayyana su amsa tambayoyi a wasu zaman kwamitocin biyu mako mai zuwa jakadan Amurka a Ukraine Bill Taylor da jami'in ma'aikatar na dindindin George Kent an shirya za su bayar da bahasi ranar Laraba haka kuma an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch za ta bayyana wato za ta bayar da nata bahasin a ranar Juma'a Jiya Asabar shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 na zagayewar ranar da aka kayar da katangar Berlin wadda ta raba birnin guda biyu a zamanin yin cacar baka har zuwa lokacin da wato aka fasa ta aka kuma rusa ta ranar 9 ga watan Nuwamba 1989. Merkel ta ce wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin komunisanci ta ce katangar Berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma tsakaita yanci da tabi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadinta. Haka zalika ta raga watan Nuwamba din shine kuma zagayewar ranar wato Kristallnacht wato lokacin da aka kai harin ukan Yahudawa a fadin kasar Jamus ta zamanin Nazi a 1939 wanda ya zama somin tabin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na Holocaust. Shugabanni daga kasashen Poland da Hungary da kuma Jamhuriyar Czech su ma za su halarci bikin da za a gudanar a wato a Brno Stress bangaren da ya zamto shine na ƙarshe da yake da bangon Berlin sun shimfida furanni tsakanin dukkanin sakon da suka raba birnin har tsawon shekaru 28. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar rikotin kolin India ta mallaka ma mabiya addinin Hindu wani fili da ake rikici a kai wanda hakan ya bada damar gina wani wato haikali a garin Ayodhya arewacin India inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun karni na 16 yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin wato gardan dami mafiya dadewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi gungun alƙalan 6 sun ba da umarnin a baiwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci wannan takaddama wadda aka shafa shekaru gwammai ana yi kan filin mai fadin eka kusan 3 ta kai mataka a shekarar 1992 lokacin da rusa masallacin da aka yi ya janyo yamutsi wanda ya sanadin mutuwar mutane 2000. Shugaban kasar Iran ya ce an gano wasu rijiyoyin mai a kudu maso yammacin yankin kasar. Shugaban kasa Hassan Rouhani ya ce rijiyoyin da aka gano suna dauke da danyen mai har ganga biliyan 53 wanda zai iya ƙara ninka man da kasar take da shi har sau 3. A cewar Rouhani yau Lahadi, yana fadawa fadar White House cewa cikin kwanakin da ta saka wa sayar da man Iran takunkumi ma'aikatan mai da injiniyoyi sun gano gangar mai har biliyan 53. Kasar Iran da yana wato fuskantar takunkumi masu karfin gaske biyo bayan hukuncin gwamnatin Trump na janyewa daga yarjejeniyar nuclear Iran da manyan kasashen duniya suka cimma. Daga ƙarshe yau Lahadi ne ƴan kasar Spain ke kada ƙuri'unsu a zaben kasar na 4 cikin shekaru 4. Prime Minister Pedro Sanchez na jam'iyyar Socialist shine ake sa ran zai lashe zaben kamar yadda ya faru a zaben da ya gabata. A zaben da aka gudanar kafin na yau, duk da haka shugaban ya kasa samun ƙuri'un da ake bukata don kafa gwamnati. Amma yadda hankali ne a yakin neman zaben da ake gudanarwa na yau akan ƴancin Catalonia da kuma tsoron farfadowar jam'iyyar masu tsautsauran ra'ayin mazinjiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai fa gyara rahotanninmu a Nigeria a daidai lokacin da ƙwararru da masana tattalin arzikin ƙasar ke fargaban yawan ciwo basussuka da ƙasar ke yi daga ƙasashen ƙetare dan majalisar kula da tattalin arzikin ƙasar kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya ce akwai hanyoyi da bashin zai kawo alheri a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani daga Abuja.
kodayake kwararru da masana sha'anin tattalin arziki a Najeriya sun nuna damuwar su da firgici akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na kasafta sama da naira miliyan trillion 4 ya kasance daidai kudaden da za a yi wa kasa muhimman ayyuka da kuma biyan basussukan da ake ci gaba da shigowa ko ciwa daga kasashen waje majalisar da ke kula da sha'anin tattalin arziki a Najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osibaju tana ganin cewa irin basussukan da ake ciwowa a yanzu basussuka ne da za su kai Najeriya gaci wurin tabbatar da an yi muhimman ayyuka na ci gaban kasa da kuma raya al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye gwamnatin jihar Jigawa Abubakar Badaru na daya da cikin yan majalisar kula da sha'anin tattalin arzikin ta Najeriya kuma ya yi mun karin haske dangane da dalilan da ya sanya gwamnatin take ganin cewa bashin da ke kan Najeriya yanzu zai zama mata alheri
to na daya da cin bashin mu bai kai yanda ake zuzuta shi ba an hada da an duba girman tattalin arzikin mu na daya kenan na biyu babu kasar da za ta ci gaba sosai babu bashi amma abin tambaya a nan shine ya aka yi da bashi idan bashi ne na abubuwan da za su sa tattalin arziki ya haɓaka ya girma har kuma a samu ƙarin kudaden shiga a ƙasa saboda haɓakar tattalin arzikin wannan bashi ne mai kyau kuma na ga yanzu kusan shi ake yi ana maganar bashi a gina cibiyoyin bada wuta ana maganar bashi a yi railway ana maganar bashi a gyara hanyoyi wanda suke za su dada inganta tattalin arzikin Najeriya din da irin wannan layin ake sa bashi abu ne wanda zai taimaki tattalin arzikin kasar kuma zai fito da kasar kuma ba na ganin da illa babba a ciki
amma idan za a ce kasafin kuɗi na ƙasa kacokan kuɗaɗen da ake biya na basussuka da kuɗaɗen da ake wa al'umma muhimman ayyuka kamar irin wannan ka ambata kamar ka faɗa yake anya za a iya cewa bashin ne zama alheri ko ga al'umma ba lalura ne zai zama ma jikokin da ke tahowa ba nan gaba
ba zai zama lalura ba kamar yadda na faɗa in dai an sa shi a tsari mai kyau za a fita in ka dauki tarihin kasashe da yawa sun shiga irin wannan matsayi kuma sun fita ko America da ake magana ai tana da bashi da yawa kanta manyan kasashe suna da shi kuma in dai za a sa shi kamar yadda na faɗa abin da ya dace ba a tattala a cinye ba a zura ido to in dai an sami haɓakar tattalin arziki to da ubangiji ina gani za a samu ci gaba kuma za a samu haɓakar tattalin arzikin
amma matsalolin hanci da rashawa ba a kwatanta ta da sauran abu da ke faruwa a wannan kasashe da ke da irin wannan maganar bashi ba ganin kasar Najeriya matsalolin hanci da rashawa yana iya kawo cikas a maganar ci gaban kasar a fannin tattalin arziki da ake gani
to gaskiya ne amma kamar yadda ka gani muna ta aiki ana ta aiki akan maganar cin hanci da rashawa kuma mun tabbatar da cewa idan an sa kudaden da suka dace kuma an kula da yanda aka rage ko kuma aka hana cin hanci da rashawa to ba zai zama da illa ba gaskiya ne sai an tashi tsaye an tabbatar da cewa kudin da ake rancen nan an sa su inda ya kamata a sa su ko ba a kwashe ba
gwamnatin jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da nai da shi a Abuja yanzu ɗan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da wannan basuka za su yi a daidai lokacin da ake fafuta ko kuma kuka cewa matsalar talauci da rashin ayyukan yi yana ci gaba da fafutukar al'umma a cikin ƙasar Umar Faruk Musa Mur Amurka a Abuja Nigeria
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka waiwa
Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya kai ziyara a jiya Asabar a yankin Difa da nufin karfafawa jami'an tsaro gwiwa a yankin da suke gwabzawa da Boko Haram a yayin da a gefe guda kuma ziyarar ke matsayin jajantawa jama'a game da matsanancin halin da suka fada sakamakon ambaliyar da ruwan kogin kuma duku ya haddasa wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mumuna Barma ya aika mana da ƙarin bayani
lokacin da shugaba Isuhu ya sauka a birnin Difa kenan a jiya Asabar 9 ga watan Nuwamba a ziyarar wuni gudan da ya kai a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya wanne kuma ke fama da hare-haren Boko Haram yau shekaru 4 cikin Shugaban kasar ta Niger ya fara wannan rangadi da barikin sojan Zone de Defense numero 5 inda ya jinjinawa dakarun kasar saboda yadda yace suka jajirce wajen tabbatar da tsaro.
Vous menez le combat avec discernement en épargnant et en protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Yace ina yabawa yadda kuke gudanar da aikin kare al'umma da dukiyoyi cikin hikima da kwarewa tare da mutunta haƙoƙin dan Adam. Mun yi asarar mazaje a fagen daga amma kuma abokan gaba sun ji a jikin su sosai a tsawon waɗannan shekaru domin alƙaluma sun yi nunin mun halaka wa Boko Haram mutane 1400 a tsawon wannan lokaci ko da yake yawan su zai iya zarta hakan kasancewar ba kasafai ɗan ta'adda ke barin ga wakin su a fagen yaki ba.
Gardez toujours dans l'esprit que celui qui a la population de son côté a gagné la guerre à 50%.
Shugaban ya ci gaba da cewa kusani duk wanda yake da al'umma tare da shi ya gama cin yaki saboda haka nake umartar ku ku mai da hankali wajen samar da bayanan sirri karfafa matakan sirri da na kai hare-hare ba kakkautawa. Na yi imanin koman dadewa ta addanci zai zo karshe domin manufar da masu wannan aqida ke karewa ba ta da nasaba da addinin musulunci.
Le terrorisme sera vaincu car sa cause n'a rien à voir avec l'islam.
A ci gaban wannan ziyara shugaban ya isa ƙauyen Giskeru domin jajantawa talakawa game da asarar da ambaliyar ruwan Komadugu ta haddasa wa gonakin shinkafa da tattasai yayin da ayyukan kiwo da kamun kifi suka tsaya cin. Ministan cikin gida Bazum Muhammad na cikin tawagar ta Isu Muhammadu.
A karamin lissafi asara ta gonaki da albarkacin gonakin da jama'a suka yi an yi lissafin shi kuma ya zarce miliyar 21. President ya ga musu irin abinda aka wallafa yanzu haka kuma da yanda za a nemi taimako hiye da miliyar 2.5 wanda yanzu muna da su kuma za mu yi amfani da su gogoce a kawo musu gudunmawa bayan haka a doki matakai na a kawo musu agaji na dindindin.
Magajin garin Difa Malam Bura Mamadu da ke magana da yawun al'ummar wannan yanki ya yaba wannan ziyara da ya ce za ta kara wa talakawansa kwarin gwiwa.
Dan shugaba Isu ya zo yau so domin ya ga me muke ciki ya kawo mana goyon bayan shi tana tabbata in yi zai wajen gwamnati za su dauki mataki wanda ya kamata.
Sulai Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulai Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu sake dawowa Najeriya. A jihar Taraba, majalisar dokokin jihar ta soma bincike game da zargin wadaka da kuma sauya sunayen waɗanda aka ɗauka domin kwangilanciyar da ɗalibai a jihar. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Sakamakon almunda hana da shakulatin bangarori da ke wakana a shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro. Yanzu haka majalisar dokokin jihar Taraba tuni ma ta soma bincike game da zargin wadaka da kuma sayo suna waɗanda aka ɗauka domin kwangilanci da ɗaliban. Honorable Bashir Muhammad Bafe da ke zama shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Taraba ya ce majalisar ta kaɗu matuƙa game da yadda ake gudanar shirin a jihar, wanda don haka ne ma suke wannan bincike.
An zauna a zauren majalisa an nemo wanda suke da haƙƙin kula da harkan ciyar da ya'yanmu da suke primary school wanda aka fi sani su da food vendors. A Taraba mun samu koke akan masu gudanar da aikin din sun cire sunayen mutane masu aiki a Taraba wanda ba kama su da kowane irin laifi ba, an cire sunayensu kusan mutum 1,000. To mun kira su sun ce lallai wannan abu ya taso ne daga Abuja, daga ina mu ba su lokaci ko mako daya zuwa kwana 10 su ma su je su duba su ga me ya faru. Akwai dalilai dewa wanda sai muka ce to mun daga zaman din mun ba su lokaci su je su hada takardunsu su kawo su gaya mana meyen dalili. Waɗannan musamman matan da aka cire, an cire su ne ko don zalunci ko don wani abu ba mu sani ba. Akwai kuma raɗi-raɗi akan ana saida abun ɗin ma wasu mata da suke so, wasu suna biya 50,000, wasu suna biya har 150,000 an karba hannun matan nan masu aiki na.
To kowane ƙorafi masu cedar ɗaliban ke yi ga da ta bakin wasu mata da aka ɗauka domin gudanar da aikin.
shi yasa muka nemi manema labaru don su taimake mu su tambaye gwamnatin jaha da sanin su ne ake mana irin wannan walakancin ne ko kuma ba da sanin su ba shugabannin mu na food vendor na Taraba State da suka zo karban kudin mu da muke tambayan su menene hujjar kudaden da kuke karba a gurin mu suka ce mana gwamnatin Taraba da kanta ita ne tace a cikire don ita ma tana da candidate dinta
da muka tafi banki muka tafi sakatare muka ta musu ga da bun da bake tafiya me yana ke faruwa sai suka ce mana kan cewa yanzu ba damuwa mu tafi banki idan muka tafi banki baraka ke samu wuri damuwa ba wai akan cewa idan an cika 200 names za a ji a clearing namu so our biggest surprise shine mun je banki kana ji ko muka je muka faɗa musu fa gashi abun da ke tafiya don mata kullum suna fama za a dafa abinci muna fama a cikin ruwa amma kudin da muna samu ba mu iya mu ci hankalin mu a kwance ba mu samun kudin ma domin damo muna samun damo daga wurin su headmaster daga wurin su mutane daga fed daga state damo yau a ce mu kawo haka gobe a ce mu kawo haka muna so daga sama su taimaka mana saboda kara aikin da babuware kawai taimake mu ya zama damuwa
kawai yanzu na mari ta kai ruwa rana zuwa ofishin jami'in da ke kula da shirin ajiyar wato focal person Idris Goje to amma ko ban taki sa'a ba domin ko an ce da ni bai gari haka nan na ta buga wayarsa amma ba dauka ba to sai dai kuma wata majiya ofishin cedda daliban ta ko danganta matsalar nema da tuntuban alƙalami na banki wanda yanzu kuma tuni suka ce ana bincike Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
gaida Ibrahim Abdul Aziz masu saurare kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:21 na safe ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa shirin namu na wannan makon zai leka arewa maso gabashin Najeriya inda zai fara yada zango a jihar Adamawa domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun kwayoyi shin matsalar na karuwa ne ko tana raguwa ne wakilin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa dake Najeriya Yakubu Kibo inda ya fara da tambayar sa kamar haka
Komanda barkamu da haka
barka fasan da zuwa
farko kuma wai me ake nufi ne ma da isha da fatocin miyagun kwayoyi
to akwai kwayoyi wanda aka kewe na ce waɗanda kwayoyi na kawo illa ga mutane to sai aka ce to ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage waɗannan yaduwa waɗannan kwayoyi na daya akwai wanda suke fataucin shi wato suna tallace suna sayar ma jama'a suna hasha to na biyu shine masu su wanda suke sha wato su ne beneficiary so shi da aka ce to wannan kuma a kasfa hukuma wanda za ta yaki fataucin da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa
kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kun san doka na kasa da kasa ma na fatocin mugan kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu kasashen ma hakisa ake yi da makamantan su haka amma wannan abun kusan ayi cewa maimakon ya rugu sai karuwa yake me yake sa haka
to zan ce jaraba shi kawai ta duniya domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar Saudiya su China su India da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne a hukuncin da ake basu na kisa ne to mana nunan kuma ana bada sananin hukunci mai yawa a kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu basu daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwansu ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye. Wasu kuma za ka iske kaman zance dai kashi 80% na waɗannan laifin kwayoyi ko fitar shi ko sha ya rataya ne ga gidajenmu. So dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi sai mu yi aiki waɗannan alloba.
Idan ka duba kaman yadda kafin da gidaje akwai wanda a gidaje sun tashi sun samu ana shan kwayen ne ko kuma a daga ba su kwaye ko kuma a rashin kula ne da su iyaye.
To wannan babban magana ne. Na ɗaya dai zan ce iyaye mu ba mu cika kula da yara yadda ya kamata ba. Ba mu da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannunmu ga mutane almin yara wasu kankana nan wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba. Na biyu shine kuma iyaye ma ba buru su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa in iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye. Na uku shine za ka iske da cewa culture al'ada
ko kuma dabi'unmu
ita ma tana taimakawa wajen encouraging shaye-shaye. Kamar yanzu za ka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya saka maraye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga goro yana ciki sannan ga tabangan da muke sigari da muke sha da snow fudin da muke sha da labar hanci da ma da hada taban da muke sawa a baki haka
musa
wanda ake tattaunawa sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha duka waɗannan farkon drug abuse kenan. So idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su in sun so mu wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su tsaya nan ba sai su je wurin abu wanda ya fi wadanga karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu. Sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaye-shaye ne domin mu ba mu san illan shi ba. A tan ka dubi kauyuka yau akan wannan sha'anin tramadol da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in ka ga yanda suke shan tramadol ba da wasa ba. To domin sun sha shi na daya ne za ka yi aiki tun daga safi har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe mu wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba. A nan gaba ba za su iya yin komai ba sai in sun sha shi kuma yana kashe jiki ne.
Yakubu Kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya. Masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma bakon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti ta kuma ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin ga Safiru ya dawo da takaitattun labarai.
To a takaice yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke buƙatar 'yan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya faɗo daga wani gini bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen da yake. Jiya Asabar an ci gaba da kunna kendir tare da yin addu'o'i domin makokin mutuwar Cho Tislock mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyyar fasaha ta Hong Kong wanda ya mutu a asibitin Kowloon ranar Juma'a kwanaki hudu bayan da ya faɗo daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar Kowloon.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Lainat Tahiru da ya hada shirin sai kuma injiniya namu na yau Voitech wanda muka fasani da zanga zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.